Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niyar Muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari, muka sake shigowa da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batun kammala zaɓuka da ƙidaya kuri'u a waɗansu jihohin tarayyar Najeriya, za ku ji ci gaban da aka samu a fannin samar da siminti a Jamhuriyar Nijar. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2-0-2-0-5-6-5-5. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Shugaban hukumar kula da ba da taimakon agaji a Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shugaban cibiyar kula da yara ta UNICEF sun yi kira ga sabuwar gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo akan ta kuduri aniyar kai taimakon agajin jinkai ga mutanen da ke wuraren da yaƙi ya daidaita, inda kusan mutane miliyan 13 ke fafatukan samun abinci, matsuguni da ilimi bayan shekarun da aka kwashe ana mummunan tashin hankali a ƙasar. A cikin makonnin ne shugabar hukumar UNICEF Henrietta Fore da karamin sakataren da ke sa ido akan agajin jinkai Mark Lowcock suka dawo daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda suka yi kira akan a nemi daurariyar hanyar samar da kuɗaɗe ta gaggawa don taimakawa yaran da ke fama da matsalar tamowa, kusan su miliyan 4 da kuma waɗanda ke tattare da ƙalubale kamar nakasassu. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya sun gana da shugaba Felix Tshisekedi, kuma sun yi abin da suka kira muhimmiyar ganawa da shi akan samar da taimakon agaji. Bayan haka, wakilan sun kuma gana da ministan lafiyar ƙasar Oli Lungu don tattaunawa akan annobar cutar Ebola da ta ɓarke kwanan nan a Beni da Butembo. Kusan mako guda bayan da aka harba wasu musulmai 50 har lahira a wasu masallatai a birnin Christchurch da ke New Zealand, Prime Minister ƙasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu. Matakin haramta bindigogin da Prime Minister Ardern ta sanar a yau Alhamis a birnin Wellington zai kuma hada da igiyar ajiye harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyakin da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri. Ardern ta kuma sanar da shirin gwamnatin ƙasar na sayan bindigogi don ƙarfafa gwiwar waɗanda suka mallake su don miƙa su ga hukumomi. Ana sa ran dubban musulmai za su hallara a lokacin da za a bude masallacin na Al-Nur gobe Juma'a idan Allah ya kai mu don yin sujaddar. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a nan birnin Washington DC. A yau Alhamis ne Prime Minister Britannia Theresa May ke kokarin shawo kan shugaban ƙungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels domin su amince da ƙarawa Britannia wa'adin watanni 3, abinda zai ba ƙasar daman gano hanyoyi da za ta fita daga tarayyar. Dole ne sauran ƙasashe 27 da ke mambobin tarayyar Turai su amince da duk wani matakin jinkirtar ballewa daga tarayyar da zai wuce wa'adin ranar 29 ga watan nan na Maris, sai dai ba a sa ran kada kuri'a akan batun a yanzu har sai mako mai zuwa. Kafin mai ta tashi zuwa Brussels inda za ta bayyana bukatunta a taron ƙungiyar ta EU da ake yi yau Alhamis, ta gabatar da bukatun a wata wasiƙa da ta aika wa shugaban kwamitin tarayyar Donald Tusk, amma Tusk ya ce a ƙara tsaiwata wa'adin na wani ɗan lokaci ba zai yiwu ba sai dai idan 'yan majalisar dokokin Birtaniya sun kaɗa kuri'a a mako mai zuwa don amincewa da sauya sharaɗin yarjejeniya da Birtaniya da wakilan tarayyar Turai suka cimma bayan sun kwashe shekaru 2 suna tattaunawa. Lauyoyin gwamnati masu gabatar da ƙara a ƙasar Netherlands sun faɗa yau Alhamis cewa za su tuhumi mutumin da ake zargi da kai mummunar harbin da aka kai cikin makon nan a birnin Utrecht da laifin kisan kan mutane da yawa kuma da niyyar aikata ta'addanci. Lawyoyin sun yi imani cewa Gökmen Tanis da aka haifa a kasar Turkiya ya kitsa harin ne shi kadai a ranar Litinin da ta gabata a lokacin da aka yi zargin cewa ya kashe mutane uku kuma wasu mutane uku sun sami mummunan raunuka sanadiyarsa. Lawyoyin masu gabatar da kara da 'yan sanda sun faɗa a wata sanarwa da suka fidda cewa suna kan gudanar da bincike akan ko mutumin da ake zargi dan shekara 37 da haihuwa ya yi wannan aika-aikar ne da nufin ta'addanci ko kuma yana da wata matsala game kuma da tsatsauran ra'ayi ko a'a. An kama mutumin da ake zargi da kai harin bayan an kwashi sa'o'i 8 ana farautarsa abinda ya kusan tsere harkoki a birnin. Daga baya kuma 'yan sanda sun kama wani mutum na hudu wanda suke kokarin gano ko ya taka rawa wajen taimakawa a harin harbin da aka kai ko a'a.
To a gaida Hadiza da karanto labaran duniya. Madalla, bari mu faro takwan daga jamhuriyar Niger inda aka kaddamar da wani sabon kamfanin siminti irinsa na farko a kasar da ake kyautata zaton zai samar da ayyukan yi ga ɗaruruwan mutane da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Haruna Maman Bako ya haɗa mana.
Gudanar da bikin kaddamar da kamfani na farko na zamani na wannan karnin a jamhuriyar Niger na hako siminti da sarrafa shi a garin Malbaza a cikin jihar Tawa a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Isu shugaban ƙasar Niger. Bikin ya samu halartar ministoci, 'yan majalisun dokoki na ƙasa, gwamnoni, magajin nan gari da sarakunan gargajiya da jakadun ƙasashen waje da mutane da dama da suka halarci wannan bikin. Bayan kammala bikin, shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya yi wa manema labarai furci a halishan Faransanci kamar haka: wannan kamfanin da zai hako buhun siminti 650 kowace shekara wanda aka kashe miliyar ko biliyon 66 na sefa wajen girka shi za ta samarwa gurban aiki 400 kai tsaye da biliyoyin aiki ga jama'a ta wani fannin. Haka za ta sa a yi amfani da arzikin ma'adanan kasarmu da Allah ya kuwace muna, kuma za ta sa a biya bukatun kashi 2/3 na ƙatar siminti a jamhuriyar Niger ta hanyar karya lagon shigowar da ake yi da siminti daga waje a cikin wannan ƙasar. Malam Idi Ango Ibrahim shine jagoran masu hannu da shuni 'yan asalin Niger da suka girka wannan kamfanin da taimakon waɗansu bankuna da asusun tallafi na nahiyar Afirka. Wannan girka kamfani zai hana wa 'yan Niger kashe sama da biliyon 100 na sefa domin shigowa da siminti daga kamfanoni na waje da ke lalata hanyoyinmu, ba su biyan haraji, ba su ɗaukar 'yan Nijar aiki, kuma suna sayar da siminti maras inganci. Waɗansu da suka halarci taron daga ciki da wajen jamhuriyar Nijar a garin na Malbaza sun bayyana mana ra'ayoyinsu kamar haka:
Sunana Abdullahi Salajado Dogara. Ina tsammanin 1966 a kamfani na farin muna cikin 'yan lakwal waɗanda suka waƙata national international. Sadu Jiyar Hamani ya zo ya buɗa kamfani na SNC. Tahiya ta yi tahiya yau ya zama to kamfanin nan ya fuɗe, aka zo aka sa sabon kamfani wannan na sumulti kuma MCM Kinga. Shi koyo ga mu Allah ya sa lokacin da Muhammadu Isu ya zo ya aza tubalin yin ginar wannan kamfani ya zama to muna nan kuma mun ba da ƙoƙari ɓarai. Da aka buɗe wannan kamfani muna cikin transitor na farko waɗanda suka yi aiki sosai na wannan kamfani na sumuri. Yau kuma Allah ya gwada muna, Allah ya ƙara gwada muna. To Allah Ubangiji sarkin sarka sai mu Allah godiya da shakku da ƙofa ka birnin Lagos.
wannan biki Nigeria. To wannan biki mun zo shi ne saboda partnership da muke da shi da wannan company na Malbaza Cement. Saboda muna Nigeria company mu shi ne Resta Oil and Gas. Mune muke ba wa wannan company dukkan energy da suke amfani da shi. To muna da good relationship da su wa'annan gwamnatin Niger.
Kamfanin ya dauki kwararru a sha'anin ma'adanai ɗan Niger 400 aiki da ma waɗansu 'yan ƙasashen waje, kuma ya share shekaru 8 ana wannan aikin maimakon 4 saboda matsalolin da suka gitta. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga Malbaza a jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida Haruna, sai kuma batun kammala zaɓuka da hukumar zaɓe take shirin yi a waɗansu jihohin Najeriya da ke cike da sarƙaƙiya. Batun da za mu so mu ku yi tsokaci a kai kenan idan muka buɗe layuka. Ga rahoton da wakilinmu Abdullahi wato Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana.
Jihohin da za a sake zaɓen kuwa sun haɗa har da jihar Bauchi, jihar Benue, jihar Kano, jihar Plateau da kuma jihar Sokoto. A jihar Bauchi ga misali za a sake zaben ne a yankunan kananan hukumomi guda 15 da ke da jimlar masu kada ƙuri'a sama da 22,000. Malam Ahmed Wazir Zadawa shine shugaban sashen wayar da kan al'umma da hulɗa da jama'a a hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Bauchi. Ya yi ƙarin haske game da shirin zaben na ranar Asabar
wanda ya kunshi gundumomi guda 29 da kuma tashoshin zabe wato polling units guda 36 da kuma cibiyoyin gudanar da zaɓuɓɓuka wato voting points guda 48. Adadin mutanen da za su kaɗa ƙuri'a a cikin wannan zaben ya kai mutum 22,753. Waɗannan zaɓuɓɓuka za a yi su a ƙananan hukumomi guda 15 da suka haɗa da ƙaramar hukumar Alkaleri, Bogoro, Darzau, Das, Gamawa, Ganjuwa, Giyaɗe, Itas, Gadau, Jama'are, Katagum, Kirfi, Misau, Ningi, Shira da kuma ƙaramar hukumar Toro. Zaɓuɓɓukan da za a gudanar ranar Asabar ba su shafi zaben ƙaramar hukumar Tafawa Balewa ba. Kasancewar abun yana gaban kotu, za mu jira in muka kammala waɗannan zaɓuɓɓukan za a haɗa da adadin abin da ake da shi a baya, sai a jira kuma umarnin da kotu za ta bayar, wanda daga zarar ta bayar shi ne abin da za mu yi amfani da shi wurin kammaluwar wannan zaɓe.
Sanata Bala Muhammad Ƙauren Bauchi, ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Bauchi, ya shaida mini matsayinsa kan zaben.
Amma tsoron komawa sake zaɓe a waɗansu mazaɓu da aka ce an soke saboda faɗa ko saboda arin gizon ƙuri'a da aka yi. Ina da haƙinin cewa kotu za ta ga cewa ba a yin zaɓe bayan kuma sakamakon zaɓe na farko bai fito ba. Kamar yadda su ma suka je kotu, mun je kotu. Amma ina ganin saboda cin zali da ake a wannan ƙarni, watakila ba za mu samu a ba mu wannan ƙuduri da za a hana su yi ba, kamar yadda aka hana su Adamawa ba, kamar yadda aka hana su a Rivers ba. Mun ba mu da ƙarfi sai na Allah, sai na al'umma. Shi yasa muke gaya mutane mu mun ɗauki komai mu mun halaka a kan ikon Allah da kuma al'umma da suka zaɓe mu. In ba a yi ba, za mu je zaɓe saboda ba mu jin tsoronsu. Kar mu ba su dama yadda mutane suka bi cin curodo suka zaɓe mu, ba da dama aljalumai su zo su ci mana mutunci, su mana wayo yadda suke.
Wani shugaban al'umma Alhaji Sagir Madakin Shira ya buƙaci manyan 'yan takarar kujerar gwamnan na jihar Bauchi da su gujewa dukkan wani abin da zai kawo rashin kwanciyar hankula a jihar Bauchin.
To mu dai abin da za mu ce da kuma abin da muka hanga shi ne da shi MA Abubakar da Sanata Bala Muhammad su daure su kai zuciya nesa, su yi haƙuri da juna, ba don wani abu ba, saboda a kullun wayewar garin duniya idan masifa ta tashi ko wani husumi ya tashi yana karewa akan talaka ne, domin dukkansu in ka duba kowa yana yawo da security da mafol da 'yan sanda motoci suna kare shi. Mu talakawa ban mu da masu kare mu, saboda haka duk abuna akan talaka zai kare. Yanzu hoboci ta zo iya wuya a waɗannan abubuwa, ya kamata a samu maslaha.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Haka yake to kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk wannan batu da ya shafi sake yin zaɓe ko kuma kammala zaɓe a waɗansu jihohin tarayyar Najeriya, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka faɗa yau, za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan sake shirya kammala zaɓuka a waɗansu jihohin tarayyar Najeriya da hukumar zaɓe za ta yi kama daga wannan Asabar. To wane ne bisa layi?
Kuna mun.
Wane ne bisa layi? To jiya Sokoto, ina jin layin ka yana dan ticijewa, amma bari mu ji ko za mu saurare ka.
Okay.
To Sokoto, kuna cikin jihohin da
lafiya ga lafiya.
Yawa nace jihohi ku Sokoto, kuna cikin jihohin da za a sake kammala zabe.
A kauyen mu ma wallahi muna daga ciki.
To Allah ya sa a kammala lafiya.
Muna fatan hakan nan kam.
Yawa, to bari mu tafi jihar Nasarawa. Ke bisa layi a Nasarawa? Nasarawa, ke bisa layi?
Mai mulki Felan Gayu bayan kai gama Suleiman lafiya.
Wa ke bisa layi?
Mai mulki Felan Gayu bayan kai gama Suleiman lafiya.
Sunanka mai mulki? Mai mulki Telan Gayu. Lalle kan? Lalle wannan suna akwai ya ƙayatar. Ga mulki kuma ga Telan Gayu. To mai mulki, ku jihar ku dai ba ta cikin jihohin da za a sake ta rage a kammala zaɓe?
A'a, ba mu a ciki ba.
To ina shawara?
To shawaran kenan, muna fatan waɗanda za a canza musu. Muna fatan Allah sa musu adalci, kuma su kwanta da hankalinsu, su yi zaɓe da zuciyarsu ɗaya, su nema biyan bukatunsu.
Yawa, to mai mulki mun gode, bari mu tafi jihar Niger. Wake bisa layi a Niger?
Ibrahim Lawanki Huda a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, barka da warhaka.
Ya aiki.
Lafiya lau, ya kake ganin wannan shiri na kammala zaɓuka waɗansu jihohin tarayyar Najeriya?
To alhamdulillahi, sai dai godiya ga Allah bisa ga ainihin yanayin wannan zaɓe da ya kasance haka. Amma shawara da nake ba talaka ‘yan uwana da matasa ‘yan uwana, ɗaya su zubi cancanta kamar yadda Baba Buhari ya faɗa. Sannan kuma banda zu da jini, saboda idan suka kiyaye ga game da ake faɗace-faɗace, ba kowa take shafa ba, talaka take shafa. Ta zubi cancanta su zaɓi wanda ya kwanta musu a rayuwarsu, wanda kuma zai ji tausansu, ba wanda ainihin shi ne kan shi kawai yake so ba. shawara da nake ba san naka.
Ya wato madalla Malam Ibrahim, to bari mu fi Kaduna. Wake bisa laya Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barka da wake bisa layi.
Alhakin baɗi, insha Allah, Shu'aibu Alhaji Mahmuda daga Biwa.
To Malam Alhaji Shu'aibu, kai ya kake ganin waɗanda suke bayyana cewa za a samu ƙarancin waɗanda za su sake fita domin kamar mutane suna nuna gajiya wa?
A gaskiya irin wannan yakan sa mutum su gaji ma'ana da bi daɗin, amma dai kuma bisa kyautatawar haƙiƙa in Allah zo mutane suna nan da ainihin ƙuruciyar da mai ne karsashe su a kan su fita. Yadda kira da za mu yi don Allah, duk wanda ya ci don Allah a bashi, tunda Baba Buhari general ya ce a shi ba zai sanya baki ba, duk wanda ya ci a bashi. Sa'annan mu talakawa mu kula don Allah, kan mai faɗa ya mu ya mutun wani, su kuma wannan za su haɗa ne, mu talakawa muke shan wuya. Mu dai muna fata Allah sa a yi zaɓe lafiya, a kuma tashi lafiya, kuma a sa Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari masu jin kanmu.
To mun gode da wannan kyakkyawa addu'a da kuma fata. Bari mu nufi jihar Kano, ɗaya daga cikin jihohin da ba kammala zaɓe ba. Wake bisa layi a Kano.
Yusho ne daga Kano.
To Malam Yusho, sai ka nisanci rediyo ko dai ka kashe shi ko kuma ka nisance shi domin yana dawo mana.
To iya kawo muku ko?
Yawa, to ina
muna so wannan zaɓe a yi adalci don Allah kamar yadda Baba Buhari ya faɗa.
Ina muna tare da kai.
Yawwa, a yi adalci don Allah kamar yadda Baba Buhari ya faɗa.
To madalla, to bari mu koma jihar Kaduna. Wake bisa laya Kaduna.
Yawwa, to madalla.
Yawwa, to mun gode. Wake bisa laya Kaduna.
Lasariya.
Wane ne?
Barka da lasariya ne ni.
A barka ka dai, wane ne nawa?
Sunana Murtala, Allah ya kiran ku da garin Gasa Kaduna.
Hai, to Malam Murtala, barka ka dai, ina gajiya.
To Alhaji, gaskiya ba mu ji daɗi kin zo Najeriya Abuja, ba ki kara so Kaduna ba mu da kina cikin masara da doya a Abuja, ga Kaduna da abinci da komai.
Haka yake. To Allah haɗa fuskoki mu da Alheri Malam Murtala. To kai ya kake ganin wannan lamari?
To muna ganin lamari shi ne insha Allah abubuwa za su tafi yadda ake so, amma abin da muke bawa ita hukumar zaɓe shawara shi ne cewa gaskiya kamar yadda shi ma shugaban ƙasa ya ce ba zai sa ni cikin wani zaɓen ɗan takara ba, duk wanda Allah ya ba su ma su tsaya su ba shi haƙƙin shi, haka zai sa ƙara jinjina musu a ce lallai suna aiki mai kyau. Ko wanda yake kai ne ya faɗi, to shi kenan su ba wanda zai kai in shi ya ci a bashi. Duk jihohin nan shi ne zai ƙara mana nuna cewa ana adalci kuma za a ƙara zaman lafiya.
To malala Malam Murtala, mun gode. To bari mu fi jihar Plateau, ɗaya daga cikin jihohin da za a yi gudanar da zaɓe ranar Asabar. Wake bisa laya Plateau.
Ibrahim Abubakar ne daga Plateau.
To Malam Ibrahim, kuna cikin jihar, kuna ɗaya daga cikin jihohin da za a kammala zaɓe, dai zan ce ba lallai ne kana inda za a kammala zaɓen ba, ya kake ganin shirye-shiryen a wannan jiha?
Haka ne, alhamdulillah, muna nan ana shiri kan komawa rumfunan zaɓe. In Allah ya yarda za mu zaɓi wanda muka gani ya cancanta.
Yawa, cancanta ake magana kamar yadda kowa yake faɗa cancanta. To bari mu nufi jihar Yobe. Wake bisa layi a Yobe.
Alhaji Adamu Gajanya ne daga Fulai Local Government Yobe.
To Alhaji Adamu, ku ba kwa cikin da za a sake zaɓe, ina shawara?
Shawara hukumar zaɓe ta duba Allah, ta duba Annabi, ta yi abu don ƙasa, ta sa ƙafa ƙasa a gabanta fiye da kowa.
To
tsakaninta da Allah da Annabi, sauran jama'a kuma su yi haƙuri a bi umarnin hukuma.
To da wannan kira da kuma wannan shawara za mu ja burki yau, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu sake baku wannan damar gobe, kamar yadda muka saba, rana ce ta kofa buɗe inda za ku bayyana ra'ayinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da cigaban ƙasa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan kwallon Najeriya 'yan kasa da shekaru 20 Paul Agbogun yayi marhabin da labarin cewa matashin dan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Folarin Balogun na da 'yancin bugawa Najeriyar wasa. To sai dai Agbogun ya ce har yanzu bai tattauna da dan wasan ba dan shekaru 17 akan canja shekarar domin bugawa kasar sa ta asali wasa. Wasu 'yan Najeriya ne suka haifi Balogun a kasar Amurka, to amma ya koma Ingila har ya bugawa kasar wasa a matakin matasa, amma kuma ya ce kofarsa a bude take na canza kasar buga wasa. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Agbogun yake kintsa 'yan wasan Najeriya din domin fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 a kasar Poland. Kasar Kamaru ta shirya tsab domin fafata gasa ta kasa da kasa ta farko tun daga gasar cin kofin nahiyar Afrika ta mata ta shekara ta 2018. Kasar za ta fafata ne a gasar kasashe hudu a wata mai zuwa a kasar Sin, wanda kuma zai ba su damar kara kimtsawa shiga babbar gasar cin kofin duniya ta mata da za a soma a watan Yuni a kasar Faransa. Za su fafata da kasar Croatia a ranar 4 ga watan Afrilu, kafin kuma daga bisani su fuskanci duk wanda ya yi nasara tsakanin kasar Russia da kuma mai masaukin baki China. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da wani alkalin wasa dan kasar Togo iya tsawon rayuwarsa bisa zargin cin hanci da rashawa. Hukumar ta FIFA ta yanke hukuncin cewa Coco Hognimon Fagla ya karbi rashawa domin sauya sakamakon wata wasan sada zumunta da ba a bayyana ba. Wannan ya fito ne daga wani binciken da hukumar ta yi na wasu wasanni na kasa da kasa da suka tabbatar da laifin Wilson Raj Perumal na kokarin coge da wasanni domin amfanin caca. An dakatar da Fagla daga dukkan lamuran da suka shafi kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa, kana kuma aka ci shi tara ta dala 3,000. Ita ko hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta yanke wa shahararren dan wasan kungiyar Juventus ta kasar Italia Cristiano Ronaldo hukuncin biyan tara ta kudi euro 20,000 sakamakon murnar da ya yi bayan zura kwallo ta uku a wasan zakarun Turai da kungiyarsa ta yi galaba akan Atletico Madrid. Ronaldo dan shekaru 34 ya kwaikwayi kocin Atletico din Diego Simeone, wanda ya juya gun yan kallo yana rike da kugu sa'ad da aka yi galaba akan su. Shi ma dai kansa kocin an ci shi tarar fan 17,000 saboda wannan halayya da ya yi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida na sanyin na kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban hukumar kula da bada taimakon agaji a Majalisar Dinkin Duniya da kuma shugabar cibiyar kula da yara ta UNICEF sun yi kira ga sabuwar gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo akan ta kuduri aniyar kai taimakon agajin jinkai ga mutane da ke wuraren da yaki ya daidaita, inda kusan mutane miliyan 13 ke fafatukan samun abinci, matsuguni da ilimi bayan shekarun da aka kwashe ana mummunan tashin hankali a kasar. A cikin makon nan ne shugaban hukumar UNICEF Henrietta Fore da karamin sakataren da ke sa ido akan agajin jinkai Mark Lowcock suka dawo daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda suka yi kira akan a nemi dauriyar hanyar samar da kudade ta gaggawa. Kusan mako guda bayan da aka harbe wasu musulmai 50 har lahira a wasu masallatai a birnin Christchurch da ke New Zealand, Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu. Matakin haramta bindigogin da Prime Minister Ardern ta sanar a yau Alhamis a birnin Wellington zai kuma hada da igiyar ajiye harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyaki da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri.
To a gaishe ki masu saurare nan, kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komai mai kowa ya nuna mana. Ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da lafiya o jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye na Mamuni da kwana a wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma muhawara shafinan na sada zumunta Facebook da Twitter. Madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.